بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى وصحبه ومن والاه. Jalan di asyik berjaya kawat yang jemaah dan akhirah Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu 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 Sulatul Nabi Rundi Dini di asyik ini cara Jawa Tanbiyar Syukar Ibu 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 Masya'ya 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 يوم بإذنه تبارك وتعالى لا متاشي كان متاشي الجمال من أنبت رسول الإسلام حمزة رضي الله عنه هرين زدي من فرق حركة بأور من ذا الله صلى الله عليه وسلم دائل أبن ديك أبواد شي نا داموا دمزبناوا تشوتروا cin mutunci daga mushrikai a Makka mun wuce inda wasu daga cikin musulmi suka hijira zuwa Habasha da kokarin dawo wasu da abin da ya faru wasu suka sake komawa da kuma ci gaba da azabtarwa da suka yi da wulakanci da maganganu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yau malamin ya zai fara gaya mana yadda aka fara samun wani ƙarfi saboda musuluntar wasu manyan mutane daga cikin wato wannan al'umma ta Qurayshawa saboda ƙarfin zuciyarsu saboda tsoransu da ake yi saboda kuma alaƙarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wani gefe wannan manyan mutane mutum biyu su ne Hamza da Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma ya fara da Hamza yace Islamu Hamza malamin yace khilala hadha al-jawi al-mulabbad bi ghuyum adh-dhulm wal-udwan dhahara barqun adaa at-tariqa a cikin wannan yanayi wanda aka lullube shi aka dandabe shi da duhu na zalunci da keta haddi to sai ga wata walƙiya ta dan bayyana wani haske ya bayyana da ya haskaka hanya wannan haske ne wannan malami yace wa huwa Islamu Hamza ibn Abdul Muttalib shine wato musulmin Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu aslama fi awakhir as-sanati as-sadisati min an-nubuwwah ya musulunta a ƙarshen shekara ta shida na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fara annabcin sa wal aglabu kasancewa akwai maganganun malamai da dama a ciki malami yake cewa abin da yake dai shine mafi rinjaye annahu aslama fi shahri dhulhijja shine a watan dhulhijja ya musulunta shi Hamza dan gidan Abdul Muttalib kuma musulunta nan ta sanar da wani sababi malamin zai ambata mana a wata kissa yace wa sababu islamihi sababun musuluntar Hamza dan Abdul Muttalib baya bukatar dai sai an gaya muku cewa Hamza dan Abdul Muttalib baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kasancewar shi Hamza dan gidan Abdul Muttalib ne kamar yadda Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dawa dan gidan Abdul Muttalib to wuki nan da Hamza da mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam a uwa da kaini suke mana uban su daya don haka shine ya zama kun ga kenan baffansa to sababin musulunta sa anna aba jahlin cewa abu jahl marra bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman inda safa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana wajen dutsen safa sai abu jahl ya zo wucewa fa'adahu sai ya cutar da shi ma'ana ya faɗi masa ya faɗi magana marar kyau a kansa wa nala minhu kuma ya taba shi ma'ana da bakinsa ya ta faɗa masa wata magana marar kyau wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sakitun la yukallimuhu alhali manzo sallallahu alaihi wa sallama yana shiru ko magana bai masa bai ce masa komai ba da yaga maganar bata isa ba sai ya sa hannu ma'ana ثم ضربه ابو جهل سي ابو جهل يدوكي من الله صلى الله عليه وسلم بحجر دوني دوسي بكي حننسا يبقى مسا لا اله الا الله في رأسه يقوال مسا ونندوسي اكا اكا منه صلى الله عليه وسلم فشجه هر يجي مسا سيو يفسا مسا كي حتى نزف منه الدم har sai da jini ya kwarara ya zubo daga kansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma sarafa anhu sannan sai juye baya kama hanya ya tafi ya bar shi a wuri ila nadi quraish ya koma zuwa ga duriya mazaunar quraishawa inda al-ka'aba ka wurin ka'aba inda suke zama su tattauna majalisarsu wurin shan giya da wurin duk abin da suke so na tattaunawarsu fajalasa ma'ahum sai zauna tare da su shi abu jahal fa ake zance wa kanat maulatun li abdillahi ibn jud'an akwai wata baiwa intata ta abdullahi ibn jud'an fi maskanin laha tana wani gida nata ala safa akan dutsen safa din gidanta yana kan dutsen safa tara zalika tana kallon duk abin da ya faru da tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwan Abu Jahal din da zagin da ya masa da mummunan magana da ya gaya masa da kuma cewa annabi bai tamka masa ba bai ce komai ba da kuma daukar dutsen da ya buga masa a kansa har ya ji masa ciwo jini ya zuba wa aqbala hamzatu min al-qanas mutawashihan qawsahu sai ga Hamza dan Abdul Muttalib shi kuma ya dawo daga farauta shine al-Qanas farauta mutawashihan qawsahu yana mai rataye da kwarinsa da baka wannan shi mutawashihan shine mutum ya dauki in ma takobi ko bakarsa mun san baka da take akwai tsirkiyar ko kuma ita bakar haka ko sai mutum ya sa hannu ya sa ta nan ta kafadarsa ya dora ta a gefen kafadarsa ta hagu ya fito da hannun damansa idan kowane lokaci abin ya zo zai haka da sauri ya fito da bakar ko kuma sa a kibiyarsa ya harba abin da zai harba to wannan ka sa a kafadar ka fito da hannun dama kamar yadda mai ihrami yake a lokacin aikin haji ya sa gefen ridainsa a ƙarƙashin hamata sai ya yafa shi a kan kafadarsa ta hagu ko to wannan shine ake cewa mutawashihan tawashaha saifahu ko kuma tawashaha qausahu in takobi ne kuma mutum idan mun san takobi yana da marataye ko ana hada shi tare da shi to shi ma sai ya rata ya shi haka sai ya sa inda hannun zai zama daga kan kafadarsa ta hagu hannun damansa a waje kasancewar mafi yawan mutane suna amfani da damansu ne mai karfi wanda da sauri mutum zai haka ya daro shi shi ma wannan ana ce masa mutawashihan saifahu ya fata mun gani yau to sai ga Hamza ya dawo daga farauta ga bakansa ya goya a baya da irin wannan siga da aka faɗa mun san kuma kibiyoyi dama a baya suke nan a kafada ake aje su daga gadan bayan mutum sai a sa su a cikin kutunsu a zara ya sunan wannan kutun me ake ce masa to shi ne kwarin ko shi kuma wannan abin nan baka ɗin dauwa to sai ya sa kwarin ya goye kibiyoyin a baya bakan kuma ya sa ta a kafadarsa irin wannan sifa ya dana ambata mai to sai gashi Hamza yana dawowa wa akhbaratu al-maulatu sai ita wannan yan tattabaiwa ta Abdullah ibn Jud'an ta bayyana masa ta bashi labari tace kaji fa ga abin da ke gudana ga kuma abin da ya faru daga Abu Jahal abin da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba hamzatu to a lokacin ne fa sai Hamza nan sai ya bace kun ga dai shi a lokacin bai musulunta ba amma kasancewar dan uwansa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan bakfansa ne to sai hankalinsa ya tashi kuma ya bakin ciki ya damu. Wa kana azzafatan fi quraishi, shi kuma Hamza a lokacin nan shi ne mafi buwaya daga cikin wato samarin Qurayshawa, mafi ƙarfi, wato mai ƙarfin zuciya, mutumin da kowa ke tsoransa ana shayinsa. Wa ashaddahu shakimatan, kuma yana cikin waɗanda suka fi kowa izzar zuciya, wato ƙarfin rai. Shakima ana nufin wato izzatun nafsi, idan kana al-insanu azizan nafsi qawiyan wa abiyan, to shi ake cewa mutumin da yake zama shakima, yana da shakima. Shakima dai zama mutum mai ƙarfin zuciya, ana shayin sa, shi baya shayin kowa, kuma sannan mutum ne wanda yake hazimi, baya tsoron kowa. Mutum hazim wanda kowa ya kalle shi zai shayin sa, baya wasa da wani. Abin da ake nufi da shakima kenan. Asalin kalmar shakima ansa suna cewa an same ta daga wannan ƙarfe na linzami da ake sa a bakin doki, sunanta shakima, don tana ƙarfafawa ta kuma zaburar da doki ya ƙara ƙarfin tafiyarsa, da kuma daga an taɓa zai ji cewa so ake ya tafiya sosai. To haka nan daga nan aka sami wannan kalma ta shakima. Wannan Hamza ibn Abdul Muttalib ya siffantu da wannan sifa ta cewa shi mutum ne wanda baya karɓar reni, gwarzo ne, namiji namiji, ba talaɓaɓo ba ne. Fa kharaja yas'a, sai ya fita da sauri, lam yaqif li ahadin, bai tsaya gaban kowa ba, kawai sai aka ga yana tafiya da sauri, babu wanda ya tsaye da shi. Mu'iddan li abi jahlin, wato ya tafi yana shirye ya tunkari Abu Jahl. Idza laqiyahu, yana shirye da cewa in ya haɗu da shi, an yuqi bihi, ya auka masa kawai duk abin da zai faru kuma ya faru. Ya taho da kushi da kuma wannan ƙarfin zuciya tasa ba tare da tsoro ba. Falamma dakhala al-masjida qama ala ra'si, yayin da ya shiga masallaci Ka'aba, wato ba cikin ɗakin Ka'aba ba, ma'ana cikin masallaci, mun san masallaci daban, cikin ɗakin Ka'aba daban, amma a jikin Ka'aba suke zaune kamar da muka ji, amma ko bai gabata a nan hijirul Ka'aba. Yayin da ya shiga masallacin qama ala ra'si, sai ya tsaya akan Abu Jahl, da ya zo kan Abu Jahl ya tsaya kansa ɗan. Wa qala, sai ya ce, ya musaffirastahu, ya kai wannan mai mummunar sifa. Wannan kalma ta musaffirastahu kalma ce da malamai sun saɓani wajen fassara ta, suna cewa in ka kula dai kalmar asalinta musaffir yana ɗaukar ma'ana biyu, ko mai fidda sauti shine tasfiri, tasfiri shine kai fitu, ko yawwa. Ustu kuma asali ana nufin dubura, duburar mutum ita ce shine ustu. To ya musaffir ustu, wasu suka ce ya mai yawan tusa, ko kuma wasu suka ce kinaya ce ta cewa mutumin da yake zuwa ake yin luwaɗi da shi, shine abin da ake nufi. Don haka kalma ce ta zagi da cin mutunci ga mutum. Shi Hamza ya gaya wa wato Abu Jahl, ya kai wanda kake tusaffiru ustaka, wato aikinka kenan, ka je kai wannan mummunan aiki da mazauninka. Ko kuma wasu mutane suna cewa kasancewar aikin da ya saba yi kenan, ma'ana harkar maza, to kullum zai zama cewa dubunarsa tana ana sa mata za'afaran. To shi ne wannan abin da yake nufi, wai saboda ya ja hankalin maza. Ma'ana dai kalma ce marar kyau, sai sa wasu malaman za ka ga ba sa son ma fassara ta, sai su ce tuhumar mutum ake nufi da alfahisha. Amma dan kana ga wa daliban ilimi su fahimci asalin kalmar, shi zai sa ma a tsaya a faɗi wannan, wa illa ba buƙatar a tsaya ana wannan irin bayani. Mummuna kalma ce da ake faɗi don a zagi mutum, ina fatan fahimta. To shi ne Hamza ya gaya masa kuma a cikin mutane, da ya gaya masa wannan ya ce tashtumu na akhi, kana zagin ɗan ɗan uwana, ka zo ka ci masa mutunci. Wa ana ala dinihi, bayan kuma nima akan addininsa nake. Bai fariga ya musuluntan ba, amma a lokacin ya faɗi wannan kalma ɗin cewa yana kan addininsa, duk ma abin da zai faru ya faru, ba zai saboda addini ake masa wannan mutunci ma daga yau ya dawo ya koma addinin nasa. Kun ga wato soyayyar mutum ga ɗan uwansa, in ana wulaƙanta shi tana kai shi ya shi saboda atsifa mai ƙarfi ya gangara ya koma addinin shi wannan ɗan uwan nasa da yake kariya. To alhamdulillahi addinin gaske ya koma, ba addini wanda ba na gaske ba. ثم ضربه بالقوس sannan sai ya buge shi da wannan baka da take hannunsa fashajjahu shajjatan munkara yaji masa ciwo mummunan ciwo a kansa irin yadda yaji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara rijalun min bani mahzun sai wasu mutane maza daga cikin wato fakhidin banu mahzun mun san a cikin kabila akwai fakhid wato wani reshe daga cikin kabila to wannan ana ce musu banu mahzum wanda sune hayyu abi jahl wato bangaren abu jahl sune banu mahzum a cikin quraishawan ma bangaren abu jahl banu mahzum kenan sai suka miƙe suka zabura za a yi fada kenan wasara banu hashim su ma banu hashim su kuma hayyun mai wane hayyun hamza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma a cikin quraishawan su ma duk sai suka miƙe shi balarabe da ma cikin sauki yanzu zaka tada yaki tsakanin sa in ka taba dan kabilarsa yau akan manta addinin ma inda kafin zuwa musulunci akan manta zancen wata alaka ta addini cewa da zo aka taru gurin lata da uza aka yi bauta aka yi ba ruwan su in ka taba nasu yanzu nan za a yi yaki a shekara 120 kuma ba kare shi yau ya shiga tarihi kuma a yi ta nuna bajinta a kashe kuɗi a zama talakawa ya zama ba kowa ba komai sha ko duk dabbobi su kare akan wannan yakin kawai saboda a kare mutuncin kabila yau to kaga kenan ashe idan addini ya zo zai sa wannan abun ya kintsu kuma ya zama cewa ba irin yadda aka saba a jahiliya ba kuma hakan aka samu don haka sai amma duk da haka sai waɗannan mutane gashi dai su ma suna yaƙar wannan addinin na dan uwansu wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo da musulunci suna yaƙar sa amma duk da aka ganin an taba shi sai aka aje wancan magana ta cewa tare da ku muna yaƙin musulunci to yanzu kuma za a rigima ta cikin gida tsakanin Qurayshawa da Qurayshawa banu mahzumin da kuma banu hashim ina fata mun gane fa qala abu jahl sai abu jahl a lokacin yake cewa da'u abu umara ku kyale abu umara ku kyale hamza kar ku taba shi wa inni ayyati fa inni sababtu ibn akhihi domin ni na zagi dan uwansa ne sabban qabihan mummunan zagi ne masa za ka ku kyale shi shikenan sai yaki ya tsaya ga da yake mai wayo ne ya fi son a zauna kai a haɗe tsakanin Qurayshawa yadda zai samu taimakon a yaƙi addini sharrin gidi ba wai magana ce ta yayi adalci ba na fata mun fahimci abu yawwa makirci ne dan ya ga in aka yi wannan yakin tsakanin banu hashim da banu mahzumin ai shikenan kuma an hutar da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam an rage yakin sa shi kuma abin da baya so kenan don haka sai ya ba ku mai ku saurara ni ne na zage shi shikenan kaga sai su koma su zauna lafiya suna ci gaba da kafircin su kuma wata hanyar ta sake samuwa yadda za a cutar da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yan uwa kun ga irin damuwar da annabin mu ya haɗu da ita a wajen isar da wannan addini ɗin damuwa ce babba an masa abubuwa da yawa a kanta da a ce waɗanda suka rayu da shi za su ba da labarin irin tabar da za a gani ku duba fa abinda aka yi masa a Ta'if abinda aka yi masa a nan a taka masa wuyansa har idansa ya fito kamar yadda muka ranta makon da ya wuce yau kuma ku duba ku ji an sami kansa da dutse an buga jini ya fita an kore shi daga gari an ci masa mutunci an faɗi kaza duk wannan kuma sai da ya shekara nawa wannan a shekara ta shida ne fa ana cikin wannan gurbi shekara ta shida ba wai kwana shida ba ba wata shida ba ba sati shida ba shekara ta shida a lokacin ake wannan to shine aka fara samun sauki tunda wannan bawan Allah kuma ya musulunta domin dama kullum daga cikin babbar kabila in aka samu wani aka bantaro ya bi hanya mai kyau to sai kaga cewa wasu kuma suna biyo shi ana karuwa wasu suna karuwa sai a ce a shi dai hanyar nan fa mai kyau ce tun daga manyan mu ma da muke ji da su masu karfi in aka tashi yaki da irin su Hamzan ake ji to yanzu su waye kenan kun ga za su yi yaki da sunan Qurayshawa da sunan Banu Hashim su kare su a wancan lokaci gashi sun bar hanyar su sun koma hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكان اسلام حمزه اول الامر انا فتى رجل افرق لمري وان مسلمته تا حمزه واتو جين كاي ني نا نميجي مونغا اي ابين دا يجاو سي مسلمته كو انا فا ان اكا تي انا فا بلاربي تي مكا انا فا انا نفين جي دا كاي واتو دومن ان سامو كلمه ني دغا ام anfu mutum menene anfu ba hanci ba saboda hanci shine idan ka sa mutum ya tsaya kyan da zai kai kai ta haka inda za ya fitowa fili a cikin fuskar sa menene hancin sa to wannan shine yasa ake cewa wato sifa ko bangaren a jikinka wanda yafi fita yafi buruzi yafi daukaka sama to yana nuna alama ce ta daukakar ka shi yasa idan mutum yana jin girman kai me yake dagawa hancin sa yake daga sama yana afafa haka yana daga kansa sama saboda nuna hanci to wannan shi ake cewa anafa anafa shine ji da kai da girman kai cewa kai wani abu to farkon musuluntarsa ai kun ga anafa ce ta jawo shi cewa ya za a yi a taba dan uwansa shi yafi karfin ya hakura ya bar wannan abu ya wuce al-awwal al-amr abin da ya kasance kenan a ba an yuhana maulahu ko yaqi shine ma'ana aba yaqi bai yadda ba a ce an wulakanta abin jibintarsa wato mutumin da yake so dan uwansa dan danginsa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam thumma sharaha Allah sadrahu sannan daga baya kuma sai Allah madubuci ya bude kirjinsa ya sa masa wannan alheri ya sa masa wato kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yadda da ita fastamsaka bil urwati alwuthqa sai riko da wannan igiya amintacciya wato ta la ilaha illallah wa'tazza bihi almuslimuna ayya ma'tizaz kuma musulmi suka ji da shi ya zama cewa suna ji da shi sun yi murna sun yi farin ciki sun yi alfahari da musuluntar wato Hamza matukar abin da za a iya yi na ji da wannan bawan Allah shine ayyama i'tizaz to wannan shine abin da malami ya faɗa dangane da musuluntar Hamzatu ibn Abdul Muttalib sai wani gwarzon kuma babba shima wanda musuluntarsa ta yi tasiri ga wannan tafiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine Umar dan Khattab Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda malamin ya maimaita wannan ibara ta sa da ya faɗa da zai ce khilala hadha al-jaw al-mulabbad bi ghuyum adh-dhulm wal-udwan adaa barqun akhar khilala hadha al-jaw aw wannan dai yanayi a cikin wannan yanayi al-mulabbad wanda aka lullube shi aka dandabe shi talbibi shine ka dandabe abu ana cewa labada sha'ruhu idan mutum yayi wanka gashin kansa musamman gashin din laraba ba irin namu kuga ai zai wani ya lolo kuma sai a iya tara shi gobe a dandabe shi ko yawa kamar da kai man ka sa wannan ka sabulu za ka iya dandabe shi to wannan shi ake cewa talbibi to wannan jawwi wannan yanayi da aka dandabe shi bi wuyunul zulmi da duhu irin na zalunci da kuma ke ta haddi sai ga barqun akharu wata walqiyar daban adaa ta haskaka wato hanya ta haskaka ashadda bariqan wa ida'atan min al-awwal wanda haskensa yafi tsanani da haske fiye da wato wancan wato walqiyar da ta fito irin walqawar da ta yi da kuma hasken da ta bayar yafi ma wancan na farko abinda ake nufi shine karfin da aka samu a musulunci sakamakon musuluntar Umar ibn Khattab yafi wanda aka samu sakamakon wato musuluntar Hamzatu dan Abdul Muttalib ala wa huwa islamu Umar ibn Khattab wato shine musuluntar Umar dan Khattab aslama fi dhulhijjah shima ya musulunta ne a watan dhulhijjah to ana cewa watan dhulhijjah haka ake karanta dhulhijjah da kasaran ha watan dake bin sa ya sunan sa kafin shi kai watan da kafin shi sai dhulhijjah ya sunan watan dhulqa'dati ake cewa da fataha shi kuma yawa dhulhijjah da kasra dhulqa'dati da fataha to Umar ya musulunta ne a watan dhulhijjah sanata 60 min an-nubuwa a shekara ta 6 bayan annabci Allahu akbar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya dade yana shan wahala kafin a samu ƴan uwa da za su zo su karfafe shi su taimake shi kuma kamar da malamai suka ambata riwayoyin musuluntar Umar radiyallahu anhu an ce shine mutum na nawa a musulunta bai musulunta ba sai a shekara ta nawa shekara ta 6 to amma duk da haka shine mutum namiji na 40 a cikin musulmi na 40 duk shekara 6 nan 5 da ta gabata mutanen da suka musulunta maza ba su kai 40 ba mutum 39 ne Umar ne ya zama shine na 40 daidai mata kuma 11 shike nan adadin musulmi a lokacin na shekara 6 nawa kenan gaba daya 51 shike nan adadin su a cikin kabila babba wanda su adadin su kansu ƙuran shafin ya fi ɗaruruwa waɗanda suka musulunta har shekara 6 kuma wannan ya nuna mana irin haƙurin da Allah ya koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai gaggawa bane wajen cin nasara wajen da'awarsa babban abin da ke so ko kuma yake zuciyarsa shine wannan aikin da aka aiko shi da shi ya isar da shi shike ne duk abin da za a yi masa yayi hakuri ba kaman mu bane nan da nan wata ɗaya ma idan kai kana karantarwa kaga baka samu canji ba sai ka rika jin kamar wai ko baka da karbuwa ko kuma jama'a ba sa son ka ko kuma ba nasara wannan kuskure kai ka sa kamar da muka karanta jiya alitafin kudwatin ila sa'ada ko menene babban abin da ya kamata mai wa'azi ya maida hankali a kansa shi ladan da zai samu a gun Allah shine babban abin da ya dame shi ba wai ya ga sakamako a idansa cewa jama'a sun taru yanzu ya tara jama'a yana magana ane masa tabbara ba wannan samsam ba sakamako bane kar ka sa wannan abin a matsayin manufa a zuciyarka in aka ce ka zo ka yi wa'azi ka shekara 40 kana karantar da mutane babu wanda ya bi kai sai mutum daya to ladan mutum daya nan fa yake ka zauna lafiya a aljanna da ga babban abin da ake so alaƙar ka mai kyau ta zama tsakaninka da Allah Ubangiji kuma ya zama gaskiya kake gaya wa mutane usulubi mai kyau kake amfani da shi ba na cin mutunci ba wajen kiran mutane amma abin da ya shafi shigar da shiriya a zuciyar mutane wannan aikin Allah ne ba aikin ka bane kai dai ka isar da abin da Allah madaukaki ya ce to ku duba ku gani Umar shine ne mutum na 40 a cikin musulmi a lokacin da ya musulunta to shine nan malami ke cewa aslama fi dhil hijjati sanata 60 min an-nubuwati ba'da 3 ayyamin min islami hamzata bayan kwana 3 da musuluntar hamza sai shi kuma ya musulunta Umar wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qadda Allah ta'ala li islamihi dama an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah cewa ya Umar ya musulunta kamar da zamu zo mu ji shi faqad akhraja at-tirmidhi عن ابن عمر الترمذي محمد بن عيسى ابن سويرة المتوفى سنة 279 صاحب السنن الجامع الصحيح ومن ذلك كلا صح يا فتد ونن حديثي دقاء عبد الله بن عمر وصححه وما شي ترمذي ياتي حديثي صحيح وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال hakanan tabarani shi ma ya fito wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud da Anas dan Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma a'izzal islam bi ahabbi ar-rajulain ilayka bi Umar ibn al-Khattab aw bi Abi Ja'l ibn Hisham cewa ya Allah ka girmama ka kuma karfafa musulunci ka buwayar da shi ka daukaka shi da wato a cikin mutum biyu wanda yafi soyuwa gare ka ma'ana mutum biyu ne ga su da Umar dan Khattab da kuma Abu Jahal shi ma sunansa Amr asalin sunansa Amr ibn Hisham yawa to ana ce masa Abu Jahal sai fi shahara da Abu Jahal din to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka ka karfafa wannan addinin da ɗayan mutum biyu shine Umar dan Khattab ko kuma Abu Jahal wanda kafi so ka zaba ya musulunta ya Allah wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa kana ahabbahuma ila Allah Umar sai zama Umar shine wanda Allah ya fi so sai ya zabe shi ya shigar da shi wannan addini kamar yadda zamu zo mu ji kissar musulunta sai akai musulunta ya musulunta shi Umar wannan riwaya kamar yadda ambata Tirmidhi ne ya ruwaito ta abwabul manaqibi manaqib Umar ibn Khattab kamar yadda fada nan kasa cikin littafin ko yau amma banda shi Tirmidhin wasu kuma sun ruwaito shi ne Tirmidhi kawai ya faɗa al-Imam Ahmad ya fidda ita a Musnad juz'i na 2 shafi na 95 kuma Sheikh Ahmad Shakir ya sahaha isnadi mun san Sheikh Ahmad Shakir galiban ilimi ai mun taba ko ba ku taba jin Ahmad Shakir ba Ahmad Shakir wani babban malami ne da aka yi shi a Misra babansa alkali ne na zamanin daular Uthmaniyya wannan ta ƙarshe in aka ce daular Uthmaniyya ana nufin daular Turkawa yawa wanda ita ce daula ta ƙarshe da sunan gama kallin abin nan tarihin tun zamanin khilafar musulunci gaba daya wanda a 1924
aka rusa ta gaba daya. To daga cikin alƙalan da suka yi musu aiki akwai wato wannan Malam Shakir, mahaifin Ahmad Shakir, yana da dan shi a zamaninsa, kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake a zamanin Albani. A bangaren hadisi ba wanda ake magana a duniya da sunansa, ko ba wanda ake jin sunansa akan harkar hadisi irinsa. Daga bayansa kuma aka sami Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ina fatan mun fahimta. Yana da kaninsa, sunansa Mahmud Shakir, shi ma malami ne, amma shi ya fi ƙarfi a bangaren wato larabci da kuma tahqiqi littafai. Yayi tahqiqi littafai, yayi musu aiki sosai, musu tafsirin Tabari, kuma yana da littafi da ya rubuta akan Al-Mutanabbi, dan malamin adibi ne, ya iya larabci, larabci mai ƙarfi har a shekara 1987 ne an bashi, shine yake kyautar Malik Faisal da ake bayarwa wannan ta hidima ga ilimin larabci. To shi ma babban malami ne ƙwarai da gaske. Ahmad Shakir, me yasa na kawo shi kasancewar mu ji cewa wannan riwayar ingantacciya ce ita ma mata aiki, domin yayi aiki ga shi wannan littafi wato Musnad na Imam Ahmad, kamar da yayi aiki akan tafsirin Ibn Kathir bai gama ba, yayi aiki akan littafai da dama Ahmad Shakir. Dan uwansa kuma ya zo ya ci gaba da wasu daga cikin irin waɗannan, amma dai bai kai shi ƙarfi a ɓangaren hadisi ba. To bayan Musnad na Imam Ahmad, har yanzu Ibn Sa'd a cikin Tabaqatul Kubra juz'i na uku shafi 267 shi ma ya fidda wannan riwaya. Hakanan Majma'u Zawaid na Al-Haythami juz'i na tara shafi 63. Akwai kuma Ibn al-Jawzi shi ma ya fidda wannan riwaya a cikin littafinsa Manaqib Umar, shi yana da littafi sunansa Manaqib Umar, wato falalolin Umar da darajarsa da kuma abubuwan alheri dangane da shi. Haka wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan Umar ya musulunta sahihiya ce. Yau wa ba'da idarati an-nazar fi jami'i ar-riwayat allati ruwiyat fi islamihi, bayan ya dubu yace bayan dubi da yayi shine idaratin nazar, yaje ya dawo akan dukkan ruwayoyin da aka ruwaito dangane da musuluntar Umar. Yabdu, abinda zai bayyana shine anna nuzul al-islam fi qalbihi, saukar musulunci a ce musulunci ya fada zuciyar Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kana tadrijiyan, ya kasance mataki mataki ne, ba lokaci daya bagtatan abun ya auku ba, a'a an yi wasu abubuwan kafin ranar karshe abun ya auku kawai ya tashi tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar da zamu ci. Yace walakin qabla an nasuqa khulasataha, amma yace amma kafin mu koro muku wato a takaice yadda abun ya faru, nara an nushira ila ma kana yatamatta'u bihi radiyallahu anhu min al-awatif wal mashaa'ir, yace naga ya kamata kafin wancan nuna mana wani abu da Allah madauki ya hore Umar, shine ma'ana yatamatta'u bihi, larabci ne na zamani yatamatta'u bihi, ma'ana mutun ya zama yana da wani hali na kaza, ana cewa yana da ƙarfi, yana da ƙarfin zuciya, yana da sifa iri ta kaza, to shine ma'anan ya tamatta'u bihi min al-awaqif wal mashaa'ir, yadda zuciyar Umar take, yadda yake da wato motsin zuciyarsa yake, dabi'ar yadda Allah madaukaki ya halice shi, da irin saurin tasirantuwa zuciyarsa ta tasirantu da abin da yake gani, shine abin in aka ce mutum mai atifa ne wanda nan da nan zai tasirantu da yanayin da yake ciki, imma ya dauki mataki ya wani abu da zafi, imma zuciyarsa ko ta karfafa ko kuma ta raunana, shine ake ce mutum atifi. Mun fahimci abin? Wace kalma zan faɗa ku gani? A ce mutum emotional, wanda nan da nan abu kaɗan zai zaburar da shi ya harraka zuciyarsa, ko zai zama mai ƙarfi ne ko kuma ya zama da rauni, shine ake nufin mutum emotional. To shi Umar ibn Khattab, Allah madauki ya hore masa wannan atifa din, amma kuma tasa mai ƙarfi ce, mutum ne mai ƙarfin zuciya, baya ganin abu nan da nan kawai ya kyale shi, yanzu nan zai motsa masa zuciya kuma ya tashi ya dauki mataki a kai. Yau to shine yake cewa wa kana radiyallahu anhu ma'rufan bi hiddati at-tabi'i, shi sananne ne da wato kaushi da tsanani, in an ce hidda mutum mai zafi, yana yanzu nan zai zabura cewa kawai ayi ta takari, dabi'arsa kenan, shine ma'ana hiddati at-tabi'i, yana da zafi, wa quwwati ash-shakimati, kuma mutum ne mai ƙarfin wato zuciya, wanda baya karɓar reni kuma wato baya wasa, mutum ne hazimi koyaushe kamar da aka faɗa mana wannan kalmar da ta wuce ko dangane da Hamza haka ne to shine quwwatu shakima yace wa qalama laqiya almuslimuna minhu alwan aladha sau da yawa musulmi sun hadu da nau'i daban-daban na cutarwa daga wurinsa ma'ana kafin ya musulunta yana cikin waɗanda suka damu musulmi kwarai da gaske da cutarwa da zagi da bugu yawa saboda yana tsayawa akan wannan al'adun nasu na gargajiya kamar da zamu ci yace wa dhahiru annahu kanat tasfari'u fi nafsihi mashaa'ir mutanaqidatu abin da zai bayyana dangane da halin Umar shine mutum ne wanda yake wato akwai halaye masu saba wa juna da yawa tare da shi suna kokuwa da juna a cikin zuciyarsa mun fahimci abin shine tasfari'u asalin wannan kalmar daga sara'a me sara'a sara'ahu yayi kokuwa da shi ko yawa to kalmar tasfari'u asalinta wannan ta'un da ku gani ta'un ce muna fahimta idan ta'un tazo ta hadu da harafi na isti'ala wato harafin da ake wa tafkhimi shine sadu in aka hadu da ta'un da sadun to ana mai da ta'un din ta zama ba'un mun gane kun ga sadun tazo sai kuma ta'un domin so ake a kawo halin wato mudari'i dake nuna abu ana yin sa lokaci lokaci kamar kace ta tasara'u fihi kaza to maimakon ta tasara'u tasfari'u so ake a faɗi ga sadun ga kuma ta'un ta'un kuma kun ga tarkiki ake mata ko to sai a juya ta'un din daga ta'un maftuha sai a maida ita ta'un saboda haduwar su da sadun wanda take ita tafhimi ake mata mun gane wannan yau kamar kalmar istabara istabara mutum ya hakuri asalin sabara ne to saboda an sa ta'un a ciki kuma ta makauci sadun ita ma sai aka kawo ba'un aka sa a madadin ta'un ina fata mun fahimta asali kenan daga kokawa ne ma'ana a cikin zuciyar Umar bin Khattab wasu halaye ne mabambanta juna suke kokuwa da juna a cikinsa ma'ana yana da ɗabi'u daban-daban baka iya cewa da'iman mai kaza ne mai zafi ne baka iya cewa kuma babu sauki tare da shi ina fata mun fahimta to shine abin da malamin yake so a fahimta yace ihtiramuhu lit taqalid allati sannaha al aba'u wal ajdadu wato girmamawa da yake wa gargajiya al'adu waɗanda iyaye da kakanni suka sunnanta suka sa su a matsayin sunna ake rayuwa a kai wata hamusuhu laha da kuma wato kishin waɗannan abubuwa da yake mutum ne mai kishin abin da aka tashi ana yin iyaye da kakanni wannan shine sababin kyamarsa ga musulunci lokacin da ya zo mun fahimci wannan abu yau ba wai saboda bai kasa fahimtar gaskiyar abin ba amma shi ba zai bar waɗannan abubuwa na al'ada ba a lokacin nan kafin Allah maɗauki ya jefa shari'a a zuciyarsa thumma a gefe guda kuma akwai ijabuhu bi salabatil muslimin wato kasancewar mutum ne shi mai zafi kuma a yi da taƙari mai ji da wato yana sha'awar ya ga mutum yana da juriya ana cutar da shi kuma ya daure akan abin da ake masa to wannan abin da ake wa musulmi ana azabtar da su ana cutar da su duk da haka ba su bar addinin ba shi kuma wannan sai burge shi shi kai waɗannan mutane wannan iri ne kun ga ashe an sami halaye daban-daban a cikin wato zuciyarsa ga sha'awar a zauna akan abin da iyaye da kakanni suke yi sannan kuma a gefe guda shi wannan halin yana burge shi kawai yana so ya ga mutum shi namiji ne shi Allahu akbar wannan wato dabi'u kenan da Allah madauke gina wannan manyan mutane akai yana da kyau kuma a fahimci kuma a san waɗannan halaye sannan kuma yace wa bi ihtimalihim albala'a da kuma yadda suke hakuri da bala'i shine ihtimalin bala'i ayi musu sujuri juriyar da suke da su musulmi kenan fi sabilil aqidati akan aqida yawa in dai mutum akan aqida ne ya yadda duk abin da za a yi masa ai masa haka musulmi suke to wannan abin sai ya rika ba Umar sha'awa thumma wani abun kuma mun ji halibi ko sannan kuma ashukuku allati kanat tusawiruhu ga kuma shakka daban-daban da suke kokuwa a zuciyarsa shi ma tusawiruhu ma'anarsa tusari'uhu yau abinda ke kokuwa a zuciyarka na humumi damuwa da tunane-tunane da kokonto ya rika yawo a zuciyarka da tintintini ka kasa zama bude ka ce ko kaza ne gaskiya ko kaza ne gaskiya wani shi ake nufi da wato wani abu yusawiruka yana kokari ya kai ka bango wato ya dame ka banda wannan kuma ina ne nake yace ka ayi aqili kamar yadda kowanne mutum mai hankali fi anna ma yad'u ilayhi al-islam cewa abinda musulunci yake kira gare shi kad yakunu ajalla wa azka min ghayrihi zai iya zama sai rinka kuma tunani har yanzu cewa kacco la allafa abinda musulunci nan yake kira gare shi zai iya zama ajalla shine mafi girma wa azka kuma mafi tsarki walihada ma in yathuru hatta yaqulu kujoni larabci ma in yathuru hatta yaqulu yanzun nan zai zabura kuma yanzun nan zai sauka to haka dabi'ar ubar take ma'ana zafin yana kaiwa zafi sai kuma a nuna masa zafi sai kai sai kuma ka ga ya dawo ya koma abinda wato yake da shi yasa in kana karanta sirar sa zaka ji irin waɗannan mawaqif din yayi kaza kuma ne dan sai koma mai tausayi sai ga shi shine mutumin da zai zabura ya kashe kafirai ayi yaki da shi ayi menene sannan kuma ka ganshi lokacin da ya shugabanci ya rame fuskarsa ta yi kwarmi saboda tausayin talaka kun ga wannan mutum ne wato wanda yake halayensa daban-daban an haɗu ga tausayi kuma ga wancan zafin tare da shi duka a zuciya wannan yana nuna cewa abin da ke ake so a saita shi akan shi ke tafi da shi kun fahimci abin ma'ana tunda ya saito akan gaskiya to sai ya tsaya akan gaskiya din gaskiyar nan ita take tafi da shi hasken alqur'ani hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khulasati riwayati ma'a al-jam'i bainaha fi islamihi radiyallahu anhu annahu intaja'a laylatan ila al-mabit kharij baytihi yadda kissa take shine wata rana ya tafi zai wato kwana wajen gidansa faja'a ila al-harami sai yazo haram wato masallaci wa dakhala fi sitr al-ka'ba ya shiga wato sitr al-ka'ba wannan lalle da ake zagaye ka'ba da shi ya shiga ciki wa nabi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yusalli lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana salla wa qad istaftaha suratul haqa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara karanta suratul haqa a cikin sallar da yake faja'ala umar yastami'u ila alquran sai umar ya saurara ya fara kine ja'ala ya fara ya dora kamar da azariya hausa zariya zage zage suke cewa sai ya dosa inda kuji wannan ya dosa yana kaza ma'ana ja'ala yaf'alu kaza sai ya fara yana yin kaza asalin ta ba ma'anar ta farawa ba ma'ana dai mutum ya rinka yin kaza yawa sai ya rika sauraron alqur'ani wa ya'jabu min ta'lifihi yin abun yadda aka hada alqur'ani ma'ana yadda kalmomin aka hada su jerin maganar jerin kalmomin jerin zancen tsarin maganganun salan sai ya rika burge shi yana ba shi sha'awa qala sai yace fa qultu sai nace ai fi nafsi ma'ana nan daga bayani yake bada labari sai shi a zuciya sai a zuciyata sai na rika cewa hada wallahi sha'ir kai wannan mutum lalle wallahi mawaki ne shi yana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake magana yau kama qalat quraish kamar da quraishawa suka faɗa lalle mutumin nan mawaki ne ya iya waka ma'ana dai waka da dadi qala sai yace fa qara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'anin nan maganar manzo ne mai karimci wa ma huwa bi qawli sha'irin ba maganar mawaki bace qalilan ma tu'minun kadan kuke imani qala sai umar yace qultu sai nace kahin eh do boka ne ma'ana kun ga da ya karbi wannan amsar ta farko cewa ba mawakin bane sai to boka ne kuma qala kawai sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wala bi qawli kahin wannan magana kuma ba ta boka bace qalilan ma tadhakkarun kadan kuke tunawa kuke tintinci tanzilun min rabbil alamin wannan magana sauka ce daga ubangiji wato halitta baki da ila akhir surati hadwa karshen surar qala umar yace fa waqa'a al-islam fi qalbi a lokacin nan sai naji musulunci fa ya kuma shiga zuciyata bai ce ya musulunta ba eh amma dai musulunci ya shiga kofa ta bude an samu wata kucika a cikin zuciyarsa hasken ya fara shiga wa kana hadha awwal wuqu'i nawati al-islam fi qalbihi wannan shine farkon aukuwar wato wani kwaya ta musulunci a cikin zuciyarsa. An ce na wato ana nufin kwallon dabino, kamar kwallon dabino, wato kwayar farko da ta auka cikin zuciyarsa daga musulunci wannan shi ne. Lakin kanat kashratan naza'atin jahiliya, sai dai kuma wato a bawon abin da yake annaza'atin jahiliya kai, wato fisgar jahiliya wa asabiyyatut taqlidi, da kuma ta'assubanci na bin gargajiya, wata'azumu bidinil aba'i, da girmama addinin iyaye da kakanni. To wannan abubuwan uku hiya ghalibatun ala mukhil haqiqati, ita ce tafi karfi akan wato kwakwalwarsa ta haqiqa, mun fahimta, allati kana yatahammasu biha qalbuhu, wadda zuciyarsa take rada ta a cikin wato zuciyarsa dangane da shi. Ma'ana wannan abun a cikin duk da cewa musulunci hasken ya dan fara bincina ya shiga, to amma magana girmama al'adun gargajiyar nan da jahiliya da kuma ta'assubanci zuwa ga abin da ya tashi a kai, da girmama wato abin iyaye da kakanni, to yafi rinjaye akan wannan zuciyar a wancan lokaci. Fa baqiya mujiddan fi amali, sai ya doge ya ci gaba yana mai wato yi da gaske dangane da a cikin wannan aiki na sabuddin Islam, ghairu muktarifin bi shu'uri, bai damu da wato abin da yake ji a cikin zuciyarsa, alladhi yakmulu wara'a hadhihi al-qishra, wanda wato yake koyuwa a bayan wannan dan bawon da ya samu ba. Wancan shigar musulunci an kira shi dan bawo ne karami, abin da ke cikin asalin lubbin can ciki kuma shine wato asalin jahiliyarsa, shi yasa bai saurara daga cutar da musulmi ba daga wannan abu. Muna fatan fahimci abu yawa, muna fatan ku dan saurara mu da dan daktar da cewa mutane ba sa so a dame su cewa ku yi aikin alheri, ku daina fa mummunan aiki, ba sa so a hana su mummunan aikin nan, to shi yasa sai ga sun tsangwami mai wa'azi ba sa fansa ba ruwansu da shi. Fala ya sauki shi su luke fariki, kada ya ji wato cewa shi kadai ne ya ce ba zai iya kyamaci shiga hanyar wa'azi. Fa huwa ibadatu, wannan fa ibada ce, ada'uha samaratun, yin wannan ibadar akwai sakamako mai kyau, ko samaratun min thimarin imani, wato ɗaya ne daga cikin sakamakon imani. In dai mutum yana amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, to yana samun sakamako, abin da yake aikatawa yana aikatawa ne sakamakon cewa shi mai imani ne. Wal yaj'al lahu min as-sabri hisnan, ya samu katanga ta hakuri ya sa wa kansa, hisnan makinan mai ƙarfi, wasiqan amintacce wanda yake ba zai kauce ba, bis thawabi mimma yatalaqa min al-mashaqqa, ya zama cewa abinda yake sa a zuciyarsa shine sakamakon da zai samu na lada daga abinda yake samun sa na daga wahalhalu da zagi da mutane suke masa. Qala Ibn Kathir, al-Imam Ibn Kathir yana cewa al-amiru bil ma'ruf, shi fa mai ilmantar da mutane ya musu umarnin aikin alheri, wallahi anil munkari, kuma hana su daga mummunan aiki, la budda an yanalahu minan nasi adan, wajibi ne, lalle ne, tilas ne, hatman, sai ya zama cewa mutane sun cutar da shi. Fa umira bis sabri, don haka aka umarce shi ya haƙuri. Don haka wanda yake wa'azi ba shi da aiki irin haƙuri, ya yi haƙuri, in aka sake wani wata cutarwa gobe ma ya sake haƙuri. Yanzu wannan mai wa'azi ne aka yi masa abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka je ka karanta sirra, ai muna karanta sirra, mun ji abin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam, yana sallah fa a zo a taka wuyansa ta baya har idansa ya kuluku ya fita, a kama wuyansa a shaƙi, a zuba masa tumbin dabba, yana sallah yana sujjan, waye ta bai maka ilimin wannan, kaga ashe kenan tunda ba a yi maka irin wannan abu ba, to ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka, dan abin da za a faɗa a kanka fa magana ce ta mutane, ku nuna min mutumin da dan an yi magana a kansa za a ga maganar tana yawo, ga tunan a rigarsa ana gani, akwai? Dan an yi magana a kan, an ce maka ɗan kaza, an ce maka menene, wani duniya kake so, menene ba dan Allah kake ba, to kuma shi kenan sai abin a ganshi a fuskar ka a rubuce? To kada wannan abu ya dame ka, ka ci gaba da aikin ka. Wa min wasaya Luqman li ibnihi, yana daga cikin wasiyar da Luqman ya yi wa ɗansa, yana cewa ya bunayya aqimis salata, ya ɗana ka tsaya da sallah, wa amur bil ma'ruf, kai umarci mutane da aikin alheri, wanha anil munkar, ka hana su mummunan aiki, wasbir ala ma asabaka, kuma kai hakuri akan abin da ya same ka, ashe kenan ya san abu mummuna zai samu mutum saboda umarni da aikin algeri da ana mutane daga wato abin da yake mummuna ne, yace inna zalika min azmi ruh, lalle wannan su abubuwan da suke bukatar kuduri mai karfi wanda yake hakikatan manyan abubuwa ne da sai an tashi tsaye a kansu. Fa amarahu, dan haka sai umarnin da yawa libnihi dansa da sabri ba'ad al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, umarnin da shi Luqman yayi wa dansa cewa kai hakuri, bayan kuwa ya umarce shi da ya kira mutane zuwa ga aikin alheri, to isharatun, wannan ishara ce ila idha'i man addatika shahira, ishara ce cewa duk mutumin da yake irin wannan aikin za a cutar da shi, za a zage shi, za a kuntata masa. Wa iyyaka wa ahli at-taqdili ila kashedinka, shine ma'anar iyaka, ahir dinka, kai mai wa'azi ka je ka zauna tare da ahli takhdili, mutanen da suke tabar da mutane. Ahli takhdili sune mutanen da su ba ruwan mu da shi, yaje shi ya jawo kansa, waye yace dama ya zo ya tinkari al'umma, yace dole wai sai sun zama daidai duk abin da aka yi masa shi ya ja. To irin waɗannan mutane masu irin wannan magana sune ahli takhdili, aw yurkuni ila ad-da'fi, ko kuma wato ya karkata ya koma zuwa mutane masu rauni saboda tsoro, wai ba za su yi wa'azi ba, za su fadakar da mutane, ba za su gaya mutane abin da zai amfane su ba, saboda su wai ba sa so a zage su. To duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne, ya ce waqif ma'al bala'i bil imani, abin da za ka tsaya in bala'i ya same ka, to ka tsaya da imani, imani ƙarfi ne da zai tare maka bala'i. Wattawakkuli, hakanan tawakkali, ka tsaya tare da Allah maɗaukaki, ka dogara ga Allah. Wasbir, kai haƙuri. Wahtasib, ka sa ran Allah zai baka lada. Wa wasilil juhda, kuma kar ka tsaya ka ci gaba da wannan ƙoƙari naka. Wa khatibin nasa ala dawi qawlihi ta'ala, in ka tashi wa mutane magana kuwa kai musu magana ne gurgudan abin da ka fahimta na faɗin Allah, inda yake cewa qul hadhihi sabili, kace wannan ita ce hanyata, ad'u ila Allahi, ni ina kiran mutane ne zuwa ga Allah. Ala basiratin, bisa basira, wato da ilimi nake yi ba da jahilci ba, ana da ni, wa manittaba'ani, da duk mutumin da ya bi ni. Wa subhanallahi, kuma tsarki ya tabbata ga Allah, wa ma ana minal mushrikin, bana cikin masu tarayya da Allah, wato cikin bauta, ma'ana bana cikin masu shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗauki ya ƙara fahimtar da mu muhimmancin wannan aiki, kuma ya ƙara tabbatar da mu a kansa. Allah ya sa a kansa za mu mutu. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. السلام عليكم. وانا هنا تنبه يا معلم ما معنى الكلمات التالية، الكلمات التالية ناسي ثم مرة قال المتبع الماجد ماجد نيكون عندي ماجد ني نيجير ماكين كما المجيد شكما شفا شيء كمبالغة فعيل ياك الماجد يجلما درجة، فتتحسر على تقصيرك سيكي ندامة، تتحسر سيكي ندامة. يا حسرته، هو إذا لم يحسر ما فرقه بين لين واللطف، ما بنبت فكان كلمة لين لكم كلمة لطف، لين سين سوكي لطف توصى سوا. ياك كسان سيني دس فكان ما الفرق بين الحسن والحجز؟ حسن شيني واتو كسا مكاري كتنغا كما يدعى سي كوي غانوا أبلي غانوا رجل أنا تبتا حسن يوم الحجز كما كداك تدع وكسا مسا إياكا يوم هلا مبكي جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.